سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya nuna mana wannan yammaci na Lahadi daren Litini 25 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 daidai da 27 ga watan 2 miladiya shekara 2022 kuma Allah cikin ikon sa da kaddarawarsa ya saki hada mu a wannan wuri mai albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a kuma wannan gari na Wara domin ci gaba da karatu da muke a cikin wannan littafi na Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya albarka ga wannan zama tamu kuma ya kare mu daga dukkan sharrin shedan kuma yadda aka sani muna cikin fasali ne na 15 ajiya mun tsaya ne a ƙarshen dalilai guda biyu da malam ya kawo wurin kokarin inkarin ijma'in da Imam Nawawi da waɗansu malamai suka yi cewa ai ijma'i cewa sadaka na yana kaiwa mamaci ko da ko waye yayi sadakar sawa'un ɗansa ne ko wani wanda ba ɗansa ba wanda Imam Nawawi suka ce ai ijma'i akan haka malai ce kuma akwai shakku akan cewa ai ijma'i akan haka ya kawo dalilai abubuwa guda biyu da zai tabu da yasa yake inkarin yake shakku akan cewa ijma'i ne akan haka abu na farko da ya kawo shine duk wani matsala ilmiya wanda ainihin daruriya ne a addini ma'ana dole ne a addini to ba magana ijma'i akan sa sannan da ya kawo yake cewa ya bibi matsaloli daban-daban da yawa wanda aka yi da'awar ijma'i a kansa amma kuma sai ga cewa sabani akan wannan abun karara yake ya bayyana karara bal ma wa'ansu abubuwan da ma aka ce ijma'i ne sai ka iske ma fahimtar jumhur ya hito karara ya saba ma wannan abin da aka ce wa ijma'i a daidai wannan gaba muka tsaya a jiya wanda kuma yau insha Allah za mu ci gaba har yau dai a karkashin wannan karin bayani da kuma kawo ra'ayuka da fahimta na maluma daban-daban wanda malam ya kawo karkashin wannan matsala ta ba menene matsaya na malamai akan idan wani wanda ba ɗa ba yayi sadaka da niyyar ladan ya je tarar da mamacin da ba mahaifinsa ba. To ai yau dai akan wannan matsala muke tattaunawa. A yau za mu tashi daidai wannan gaba a bugu irin nawul ishafi na 174 kuma a can sama. Bayan kawo wa'ancan bayanai da malam ya kawo sai ke cewa wa zahaba ba'duhum ila qiyasil ghayril walid kuma ghayril walad alal walid. Wasu sun tafi akan cewa ana iya yin qiyasi wanda ba ɗa ba akan ainihin mahaifi, ma'ana yadda ɗa yake iya yin sadaka lada sadakar ta kai wa mahaifi bayan mutuwarsa, to haka ma wani wanda ba ɗa ba ana iya kiyasinsa akan ɗa. Ma'ana su sun je akan cewa abin da yasa suka ce ana iya yin sadaka ko ga ba ga mahaifi ba shine kiyasi akan ɗa. Wasu malaman abin da suka je kenan akan su cewa akan kiyasi akan ɗa. Tun da an yadda an tabbatar da cewa ɗa in yayi sadaka wa mahaifinsa ladan zai kai wa mahaifinsa, to shikenan sai suka yi kiyasin wanda ba ɗa ba shi ma idan yayi sadaka zai kai ga dukkan wani mamacin da yake son sadakar ta kai a wurinsa. Malam yake cewa wa huwa qiyasu batil min wujuh. Malam yake cewa wannan kiyasin ba ta yi ba, ba ta ce kiyasi a kiyasi ne saboda wa'ansu huskoki ta huskoki daban-daban. Malam yake cewa wannan kiyasi ba ta yi ba, wannan kiyasin ba ta tabbata ba ta wasu huskoki da malam zai kawo. Malam yake al'awwal huska ta farko da zai tabbatar da cewa wannan kiyasin ba ta yi ba annahu mukhalif li umumiyatil qur'aniyya, cewa wannan kiyasin ya saba wa ainihin umumiya na qur'ani, abinda Qur'ani ya zo da shi a matsayin am. Malam yake ga kauli ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi, dukkan wanda ya kokarin tsarkake kansa ta hanyar yin wani aiki da zai tsarkake kansa da zai kare kusanta Allah madaukakin sarki, wannan yayi shi ne saboda kansa, ma'ana kansa yayi wa ba wani ba. To idan aka ce ko akwai kiyasin ɗa wani wanda ba ɗa ba akan mahaifi ba akan ɗa, to kai ga kenan wannan kiyasin zai saba ma wannan ayan cewa duk abin da kake yi na kokarin tsarkake kanka na kokarin kusanta Allah madaukakin sarki kayi ne wa kanka. Kaga ayat ta hito karara ne take nuna cewa ko menene kai, kaga umumiya ne kayi wa ne kanka. To idan aka ce za a yi kiyasin wanda ba ɗa ba akan ɗa, to shikenan sai kasance ya ci karo da wannan aya ko kuma ya saba wa wannan aya. Malam yake wa ghayriha min al-ayat, da kuma wa'ansu ayoyi daban-daban da suka zo ainihin akan haka. Allati uliqat falah, wadda suka danganta ainihin rabautaka wa dukhulul janna, da kuma ainihin shiga aljanna bil a'mali salihah, cewa mutum na shiga aljanna ne ko zai samu falaha ne saboda yin ayyuka wacce ke ta kwarai, kuma kowa zai ma kansa ne, duk wanda kaga yayi to yayi wa kansa ne ba wai yayi ma wani bane. Malam yake cewa wala shakka babu abun kwankwanto a ciki, babu shakku a ciki, annal walida yuzakki nafsahu, mahaifi yana tsarkake kansa, ma'ana abin da yake yi yana tsarkake kansa ne bi tarbiyatihi li waladihi, tarbiyyar da yake ba wa ɗansa, ya ɗora shi akan hanya, ya sa shi ya yi sallah, ya sa shi ya bi musulunci yadda ya kamata, dukkan waɗannan abubuwan da yake yi yana yi ne akan matsayin taskiya ne ga kansa, ma'ana dukkan waɗannan ayyukan da yake yi kansa yake yi wa shi aikinsa ne wanda zai samu lada a kansa. To kaga shi lamari na ɗa a ce abinda ɗa ya ba aikin da uba ya wa ɗa naki ne, wannan ba sabon abu bane, wannan an riga an yi hadisi ya riga ya gabata tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ɗa yana daga cikin ainihin aikin mahaifi, yana daga cikin abinda ainihin ya aikata. wa qiyamihi alaihim da kuma ainihin tsayin daka da yayi akan ya bayewa dan ainihin tarbiya to dukkan wannan kokarin tsarkake kansa ne kokarin dullada tana ainihin komawa gare shi qala ki fa kana lahu ajruhu bi khilafi ghairihi yana da ladan wannan abun a duk lokacin da dan yayi aiki da wannan tarbiya sabanin wanda ba shi ba sabanin wanda ba dan sa bake ne yake magana to dukkan waɗannan abubuwan kuma ne yake cewa abna horko kenan wanda idan aka dauki wannan kiyasi cewa a kiyasta wanda ba da ba gada cewa yadda in da yayi sadaka da niyyar ya kai ga mahaifin saladin zai kai haka ma wanda ba da ba ai kiyasin sa kan haka to mallan yake cewa wannan kiyasi ba kiyasi bace ta ba ta cike kiyasi ne saboda me saboda dalili na kawo na horko da ya kawo cewa ya saba ma ainihin ayoyi daban-daban wanda suka zo akan umumiya daga ciki sai kawo ainihin wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi wannan kenan mallan yake cewa asani abu na biyu dalili na biyu da zai tabbatar da cewa wannan kiyasin bai yi ba ko kuma wannan kiyasin a taccen kiyasi ne annahu qiyas ma al-fariq cewa kiyasi ne tare da ainihin mai abubuwan guda biyu da aka hada biyu to akwai abin da ke raba su ba su ainihin akwai bambanci tsakanin su babu wata illa guda daya wadda ta hada su to saboda haka tunda kuma babu illar da ta hada su kaga babu maganar cewa ai kiyasi akan haka saboda haka wannan shine ainihin dalili na horko kenan shine cewa kiyas ne ma wannan na horko cewa ya saba ma ayoyi na biyu kuma shine wannan kiyasi ne ma al-fariq kamar yadda mallan ya kawo ainihin adan mallan ke cewa idza tazakkarta anna shar'a idan ka tuna cewa ainihin ita shari'a ja'ala al-walad min kasabi walid cewa ta sanya da a matsayin kaman ainihin aiki ne kaman tanadi ne na ainihin ne na mahaifi kama sabaka fi hadisi Aisha kama yadda ya gabata a can hadisin da muka karanta na ainihin Aisha yace fa laysa huwa kasa'il ghairihi to ba zai zama kaman aiki ne ga wani sa ba ma'ana wani sa wani wanda ba dan sa ba zai zama ainihin sa'in sa bane ba zai zama ainihin kasabin sa bane akan haka yace wallahu azza wa jalla yaqul Allah mai girma da daukaka yana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowace rai ana danganta ta ce ga abin da ta aikata saboda haka duk wanda ya aikata kaza wannan abin za a danganta wannan aiki ne gare shi shi zai amfana da wannan aiki shi zai muri wannan wannan aiki wannan ke cewa yaqul yana cewa kuma laha ma kasabat wa alaiha maktasabat ita rayuwa duk abin da ta aikata na alheri laha nata ne ita za ta samu abin fanin abin ladan abin zai kai ne gare ta ba zai koma ga wani ba sai gare ta wa alaiha maktasabat haka kuma abin da ta aikata wanda yake akasin alheri to ita za ta ainihin ne ita za ta cutu da wannan abin babu wanda zai cutu da wannan abin mallan ke cewa wa qala hafiz ibn kathir Hafiz Ibn Kathir ya faɗa fi tafsiri qaulihi qauli azza wa jal a inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a dan adam ba zai mori wani aiki ba sai abinda wani lada ba sai ladan aikin da ya aikata to da Ibn Kathir ya zo fassara wannan aya sai yake cewa ai kama la yaj'alu alaihim wizra ghairi kamar yadda kama la yaj'alu alaihim wizra ghairihi kamar yadda ba za a daura masa laifin aikin wani ba wani ya sha giya a ce a daura masa laifi wani yayi zina a ce shi za a daura masa laifi wani can yayi sata a ce shi za a daura masa laifi to da Ibn Kathir zai fassara wannan ayan sai yake cewa kamar yadda haka ba zai yi ba yake cewa kazalika haka ne kuma ainihin ne la yaqsulu min al-ajri illa ma qasaba al-nafsi babu wani abin da zai samu na lada huwa li nafsihi ba abin da zai samu na lada sai abin da shi ya aikata da kansa saboda haka babu wani lada da zai samu sai abin da ya aikata da kansa to bayan ya kawo wannan sai yake cewa wa min hadhihi al-aya yake cewa daga wannan ayar da aka fassara cewa wa an laysa lil insani illa ma sa'a to sai shi Ibn Kathir ke cewa wannan aya wata take mai daraja istanbat al-Shafi'i imamu Shafi'i rahimahullah ya hito da wani hukunci wa man ittaba'ahu da kuma ainihin wa'anda suka bi shi yace anna al-qira'ata cewa karatu da mutun zai yi ko dai al-Qur'anin gaba daya ko wata sura a cikin ainihin al-Qur'ani da sunan cewa mu karanta kul huwallahu ka uku ya zamo ainihin hadaya ga wani ko hadaya ga rayuwar wani to da Imam Shafi'i a karkashin wannan aya sai Imam Shafi'i yayi istinbati ya hito da wani hukunci cewa a haka yake cewa la yaqtul la mi ihda'uhu thawabaha ila ila al-mauta yake cewa wannan sadakar da za a bayar zuwa ga wani mamaci ladan ba za ta kai gare shi ba ko dai ka karanta al-Qur'ani gaba daya a sauki a ce to mun bayar da wannan ladan ga wani da ya rasu ko a karanta wa'ansu ayoyi ko a ce kamar yadda ake karanta kul huwallahu ko yadda ake karanta alam nashara ko ayatul kursi ko menene da sunan cewa an ba da wannan ladan ga wani da ya rasu to Imam Shafi'i karkashin wannan aya wa an laysa lil insani illa ma sa'a sai ke cewa sai istinbati sai fito da hukunci cewa ko da mutun yayi haka ladan ba za ta kai ga wannan mamacin ba zai samu ladan ba haka Imam Shafi'i ya faɗa cewa ladar ba za ta kai ga wannan me ga wannan mamaci ba yake cewa li annahu laysa min amalihi saboda wa amalihim wannan ba baya daga cikin aikin to tunda kuma baya daga cikin aikin su ba za su samu ladan wannan aikin ba saboda Allah ya ce wa an laysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abin da zai samu lada a kansa sai sa'ayin da yayi sai aikin da yayi zai samu lada a kansa tunda wannan karatu alqur'anin ba su suka yi ba tunda wannan ayoyin da suka karanta ko surorin da suka karanta ba su suka yi ba ko da an ce ladan ya kai gare su Imam Shafi'i yake cewa ladan ba za ta kai gare su ba kaga akan kashin wannan ayan Imam Shafi'i sai wannan istinbati akan haka yake cewa la kasbin ba aikin su bane kuma ba kasabin su bane ba su suka yi shi ba ba su suka tanada shi saboda haka ladan ba zai kai gare su ba ma yake ci gaba da cewa wali hadha saboda haka ne lam yanzabi ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ummatahu saboda akan haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daura al'ummarsa ko bai ladabtar da ainihin al'ummarsa wala hasahum alai ko ma bai kwadaitar da su akan su yin haka ba ma'ana su ta karanta Qur'ani da niyyar ladan ya kai ga wani mamaci ko su ta karanta wa'ansu ayoyi da niyyar ladan ya kai ga wani ainihin mamaci yace saboda haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daura al'ummarsa akan haka ba kuma bai kwadaitar da su ainihin akan haka ba wala arshadahum ilaihi bai kuma ainihin musu nuna ya cirar da su akan haka ba ma'ana bai daura su akan haka ba kenan ilaihim bi nassin da wani nassi manzo Allah bai wani nassi da zai ce al'umma fi haka nan ba in wani ya rasu a karanta masa qur'ani saboda ladin ya kai gare shi a karanta masa qul wallahu qaha kaza a karanta masa alam nashir haka wa kaza saboda ladin ta kai a kai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wani nassi akan haka ba wala ima babu wani nune da yayi akan haka ba ana kaman misali babu wanda ya taba yin haka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci bi ba ba taba yi ba shi bai yi wannan nassi ya kawo babu wani hadisi da ya hito daga wurin sa cewa lalle ai haka kuma bai taba ainihin wani alama wata ishara da zai nuna wa mutane cewa su yi ta yin haka ba saboda haka walam yunqal zalika an ahadin min as-sahaba kuma malam yake cewa babu wani abin da aka samu daga wani ainihin sahabi daga cikin sahabban manzon Allah radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare shi babu wani sahabi da ya taba yin haka ko yace bayan dan uwansa ya mutu bari a zo a taru a karanta Qur'ani ladan ta koma wurin sa ko a zo a zauna a ce a karanta musu alam na sharaka haka kaza ko qul wallahu ka haka kaza da niyyar ladan ta kai gare shi yace manzon Allah bai nassi akan haka ba bai ishara akan haka ba babu wani sahabi ba a taba nakaltowa daga wani sahabi wanda ya taba yin haka ba to idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba idan aka ce ba a samu daga sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a wurin wa kuma ya rage zaka samu shi wanda zai tabbatar da cewa hakan shari'a ne kaga babu shike to haka ya ci gaba da ainihin fada cewa babu wani abin da aka samu daga sahabbai akan haka yace walau kana khair da haka yin ainihin yin haka alheri ne yace la sabaquna ilai da wa'annan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga mu akan sa da ainihin kamun ma yace a ci za a yi yanzu da an samu daga cikin sahabban manzon Allah cewa sun yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da sahabbai bayan su su ma ainihin ne sun kwadaitar akan haka bala yace wa babul qurbat babi dake ainihin kusantar da mutum zuwa ga Allah ma'ana ayyuka daban-daban yake cewa yuktasaru fihi ala al-nusus ana kadaita su ne ana takaita su ne akan abin da nassi ya tabbatar dukkan wani abin da zaka ci wanga ainihin qurbati ne to dole ne ya kasance ya take tuni akan abin da nassi ya kawo ana duk abin da nassi bai kawo ba bai zo da shi ba to ba daman ka ce wannan ainihin qurb ne min alqurbat wani abu ne wanda wata ibada ce wanda in kai ta zaka samu lada a wurin Allah ko zai ƙara kusantar da kai a wurin Allah madaukakin sarki dukkan wani abin da za a ce ibada ce wanda Allah ke son a yi masa ko za a samu lada idan aka yi shi dole a tabbatar da cewa an tabbatar da shi ne ta hanyar me ta hanyar nusus a samu nassi wanda ya tabbatar da shi haka idan ko babu nassi akan haka to baka isa ka ce kaza ibada bace wanda za a samu lada akan ta bace dukkan waɗannan abubuwan kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa yake cewa a manzon Allah bai taɓa faɗan haka ba bai taɓa nuni akan haka ba babu wani abu da aka nakalto daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa sun yi haka ko sun yadda a yi haka ko kuma ainihin sun ba da shawara ainihin akan haka yace wala yansarif fihi bi anwa'il la aqisiya ko kuma wal ara kada a juye da shi zuwa ga wani nau'i na ainihin siyasi ko kuma wani ra'ayi a'a kada ba za a dogara ga wani abu na siyasi ba matukan siyasin ba siyasin kwarai bane ko kuma wani ra'ayi daga cikin ra'ayoyi ba a'a dole duk abin da za a ce masa ainihin qurbu ne qurbat ne dole ya tabbatar da cewa nassi ya tabbatar da shi an same shi akan nassi akan haka idan ba a samu nassin da ya tabbatar da shi ba to a bar cewa wannan ifada ne kaga ko su waɗanda suke irin waɗannan abubuwan su a wurin su abu menene a wurin su ibada ce saboda haka ma za a samu lada akan haka shi yasa ma saboda za a samu ladan suke cewa sun ba da kyautar ladan zuwa ga mamaci kaga dukkan waɗannan abubuwan kaga babu nassin da ya tabbatar da shi akan haka to saboda haka ba zai taba zamowa ibada ba saboda haka a ji tsoron Allah a bar waɗannan abubuwa a gaba daya idan zaka yi mutum addu'a shari'a bata hana wani ko ba dangin ka bane kai masa addu'a cewa Allah jikansa Allah ya masa rahama amma ka keɓance wani rana na musamman ko uku ko arba'in ko bakwai da niyyar kuma a zo a bada sadaka saboda ayi addu'a to wannan ya saba wa addini ba addini bane saboda kuma babu wani nassin da yazo da shi akan haka Allah madaukakin sarki ya kare mu bayan malam ya kawo ne sai ka cewa wa qala izz bin abdussalam ya faɗa a cikin ainihin fatawa juz'i na 24 shahi na biyu yake cewa fatawar da ya bada a shekara ta 1692 na miladiya kenan saboda haka ya faɗa ainihin cewa shi ma ga abin da ya faɗa abin da shi Izz bin Abdussalam yake faɗa yake cewa wa man fa'ala ta'ata lillah ta'ala duk wanda ya wani aiki na da'a ga Allah madaukakin sarki thumma ahda sawabaha sai ce ya bayar da ladan wannan aiki ila hayyin zuwa ga wani rayayye aw mayyitin ko wani matacce malaka cewa lam yastaqil sawabuha ilai ladan ba zai kai gare shi ba haka yayi fada yace duk wanda yayi wani aiki na da'a misalin yayi sallah misalin yayi wata da'a aiki na da'a yace to bayan ya gama aikin sai ce ya ba da kyautar ladan ga wani matacce ko wani rayayye yace wannan ladan ba za ta kai ga wannan da aka ce an baba ana ba zai amfana da shi ba ba zai samu wannan ainihin ladan ba sai ce wa iz laysa lil insani illa ma sa'a dan adam bai da wani abin da zai mura na lada ba abin da zai samu na lada illa ma sa'a sai abin da ya aikata tunda ko ba shi ya aikata ba to saboda haka ba zai samu wannan aiki ba kamar yadda shi Izz bin Abdussalam ya faɗa akan nan sai ke cewa fa in shara'a fi ta'a idan mutum ya zo ya fara wani aiki na da'a ya shiga aikata wani aiki na da'a nawiyan yana mai niyan an yaqa anil mayyit yake cewa ladan ta auku ga wani mamaci yace lam yaqa an ladan ba zai kai gare shi ba bambancin su shine wacce na harkon sai da yayi aikin ya gama sai ce to wannan karatun da nayi na alqur'ani ko nafilar da nayi na ba da kyautar ladan ga wani mamaci ko ga wani rayayye kaga bayan ya gama aikin nan sai ya ba da kyautar tuwon gago na biyu shine a tun a lokacin da zai fara aikin ma yayi aikin ne da niyyar cewa karatun gada zai yi ko nafilar gada zai yi ko sadakar gada zai yi ladan ya kai ga wani to shine yake cewa hatta wannan ma ba zai kai gare shi ba sawa'un bayan ya gama ne yace ladan ya kai a lokacin da zai fara aikin ne yake da niyyar cewa ladan ya kai ga wani yake cewa ba zai kai ba malam yake cewa illa fi mastasnahu shar'u sai ce sai abinda shari'a tayi istisna'i tayi togaciya cewa zai kai to wannan yanzu addu'a kaga shi ibada ce amma shari'a ta tabbatar da cewa kowa yayi addu'a ko in kai addu'a ko ba ga danginka ba wanda ya rasu ladar za ta kai gare shi zai amfana da wannan addu'a kaga shari'a ta istisna'in wannan kenan sai ce ka sadaka kaman sadaka da ainihin dazai ma ainihin uba wasau da kuma azumi na alwashi da wani ainihin waliyi zai ma ainihin dan uwarsa wal hajj ko kuma aikin hajji da wani ainihin zai ma wani saboda wani uzuri da wani canza za a yi ma aikin hajji din yake sai to kaga dukkan wannan shari'a ta togaciya akan waɗannan nau'uka na ibada cewa suna iya kaiwa ga mamaci amma yace in ba su ba babu wani abin da zai kai ga mamaci matukan ba shi yayi aikin ba sawa'un mamaci ne ko kuma ainihin marayayye ne matukan ba shi yayi aikin ba bala yace wa ma zakarahu ibn kathir ash-shafi'i abinda imam ibn kathir ya kawo daga cikin maganganun imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala yadda Allah tabbata gare ki cewa huwa qawlu aktharul ulama wa jama'atun min al-hanafiyya yake cewa shine mafi yawan maganganun malamai bi yawa daga cikin malamai abinda suka je a kansu kenan da kuma wa'ansu jama'a ma su yawa daga cikin ainihin masu bin mazhabin Abu Hanifa yace kama nakalahu Zubaidi kamar yadda ainihin Zubaidi ya nakalto shi a cikin sharhin sa da yawa al-ihya littafin da ake cewa ainihin al-ihya juz'i na 10 shahi na 269 to yake cewa abinda imamu Zubaidi ya zo da wannan magana a cikin wannan littafi lokacin da zai ma ainihin wannan littafi na sharhi na ihya yake cewa to kaga abu na biyu kenan daga cikin abubuwan da ya kawo akan haka ya kawo na harko ya kawo na biyu wa wani gada maka karanta yanzu yake cewa asali abu na uku da zai nuna cewa wannan kiyasin da aka yi kiyasi ne wanda ya saba wa ka'idan ainihin kiyasi kiyasi ne wanda bai yi ba yace anna hadha alqiyas yake cewa wannan kiyasi law kana sahihan da zaka dauke shi a matsayin cewa kiyasi ne wanda yake ainihin sahihi cewa kiyasi ne karbabbe kiyasi ne wanda ya cika ka'idodi na shari'a wurin kiyasi yace la kana min muqtadahu da zai kololuwa abinda yake nunawa abinda zai nuna shine istihbabul ihda'u thawab ke cewa mustahabbanci sadakar da ainihin ladan wani aiki ilal mauta zuwa ga ainihin matattu abinda zai nuna kin da za mu dauki cewa wannan kiyasin da aka yi menene kiyasin kada a manta da kiyasin da muke magana akan sa shine kiyasin kiyasta wani da da tun da ɗa idan ya yi sadaka da niyan ladan ya kai ga mahaifinsa ya tabbata cewa ladan zai kai to wa'anga sashi daga cikin malamai suka ce to ana iya kiyasin ɗa da wani wanda ba ɗa ba duk shine ake magana a kansa a yanzu to shine malam yake cewa yake kokarin rusa wannan kiyasin cewa kiyasin ba tai ba to shine a nan na uku sai yake cewa a kaddara cewa kiyasin yayi to idan ma za a kaddara cewa kiyasin ainihin yayi to babban abin da kiyasin zai nuna cewa shine mustahabbanci sadakar da ladan wani aiki da mutum yayi zuwa ga ainihin matattu to sai malam yake cewa walau kana kazalika da ainihin hakan ya tabbata yake cewa la fa'alahu salaf to da an samu magabata waɗanda suka yi haka da ya tabbata da haka da kamin ma su zo da an ji labarin magabata suna yin haka mutum ya karanta Qur'ani ko yi sadaka ko yi wani abu na ibada da niyan cewa ladar ta kai ga me ga wani ga ainihin matattu yace da ya tabbata haka da an samu salaf sun tabbatar da haka sun ci gaba da yin haka yake cewa li annahum akrasul ala sawab minna saboda ainihin sun fi mu ainihin kaunan lada sun fi mu kwadahin lada malai yake cewa bila rai ba tare da kwankwanto ba ba tare da shakku ba sun fi mu sun lada sun fi mu ainihin kwadahin lada to saboda wannan kwadahin ladan to da an ta samu cewa sun ci irin waɗannan abubuwan gaba daya tunda inda ya kai ga matsayi ma na ainihin mustahabi yace walam yafalu zalik kama sabaka fil kalam yace ba a taba samu ba wanda ya aikata haka kamar yadda a baya muka faɗa a cikin ainihin kalamu ibn kathir kamar yadda yazo a magana ibn kathir cewa babu wanda ya taba yin haka saboda haka yana daga cikin abinda ya nuna cewa wannan kiyasin bata yi ba, don da ta kiyasi ainihin yayi ne da ba yadda za a yi, magabata ba su yi aiki da shi ba, da sun aiki da shi, da su ta yin ibada suna sadaukar da ainihin ladan zuwa ga ainihin matattu. Bayan yake cewa fa dalla hadha, wannan shi yake nuni ala anna al qiyas al mazkur, cewa wannan kiyasin da aka ambata ghairu sahih, kiyasi ne wanda ainihin ba sahihi ba, huwa murad shine abin da ainihin ne ake nufi. Wa qala shaykhul islam ibn taymiya, bayan ya cigaba da cewa shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala, yadda Allah tabbata a gare shi, fil ikhtiyarat al ilmiya, akin maganar sa na ko kuma littafin sa ikhtiyarat al ilmiya, idan ka dubi shahi na 54, shaykhul islam ibn taymiya yake cewa yace lam yakun min adati salaf, bai kasance ba daga cikin dabi'an magabata, idza sallu tatawwu'an, idan suka yi sallah na nafila, aw samu tatawwu'an, ko suka yi nafila na ainihin azmi na nafila, aw hajju tatawwu'an, ko suka yi aikin haji na ainihin nafila, aw qara'ul qur'ana, ko suka karanta ainihin qur'ani, cewa yahdu thawaba zalika, za su ainihin sadaukar da wannan ladan ila al amwat, zuwa ga ainihin matattu, al muslimi na muslimai, yace baya daga cikin dabi'a na ainihin salaf, ba su yin ainihin haka. Saboda haka fala yanbagil al udul, kuma bai kamata ainihin mutum ya karkace daga abinda aka san salaf suke akan sa ba, ma'ana an tariqi salaf, daga hanyar da salaf suke ba, fa innahu afdal wa akmal, saboda abinda salaf suke yi shine mafi falala, shine mafi cika akan abinda ya shafi ibada. Yanzu abinda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya faɗa ke, to amma abin mamaki shine hatta shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da fatawar da ta saba mu wannan, bal ma yayi fatawar da shi ma ya je akan kowane aiki da adan yayi na lada zai iya kaiwa ga mamacin da yayi saboda shi, ban ma abin ake, hatta Ibn Qayyim almajirin sa ya zo ya tabbatar da wannan magana, ya zo ya goyi bayan sa akan wannan magana. To wagga magana da suka yi da na Sheikhul Islam da Ibn Tiyya da Ibn Qayyim ya sa da yawa daga cikin ɗan bid'a suna kafa hujja da shi, sun ɗauki wannan magana suna kafa hujja da ita, cewa ai ga Sheikhul Islam ya faɗa, ga kuma Ibn Qayyim ya faɗa. To saboda ba da ansa da wannan ainihin magana da malin yayi anan, in nace mu wuce to ba za mu kai ƙarshen sa ba, saboda haka ina ganin daidai gaban da ya kamata mu tsaya kenan, mu ji menene malamai suka faɗa, ba ma shi ainihin Muhammad Nasiruddin Albani ba kawai, hatta akwai malaman da suka mai da martani akan wannan magana na Sheikhul Islam da kuma ainihin Ibn Qayyim din, suka yi raddi a kansa, da kuma shi raddin da shi ma malam Muhammad Nasiruddin Albani yayi a kansa, da kuma ainihin mai da martani ga su ɗan bid'a da suke dogaro ga hakan. To duka insha Allahu ina ganin in muka zo karatu na gaba za mu ji, ko lokaci bai bana aji anan ne, saboda mu fara magana akan gabar da ya dace, saboda a fahimci magana sosai sosai, don magana ce tana da muhimmanci kwarai da gaske a matsayin mutum ahli sunna ya fahimci wannan magana, kuma ya fahimci irin martani da aka bayar. Amma babu shakka da zuwa ga dai abin da shi Sheikhul Islam ya faɗa anan, cewa ba a samu ba al'adun salaf suna yin haka nan ba, to amma kuma ya zo ya bada fatawa akan cewa hakan ya halatta. Almajirin sa Ibn Qayyim ya tabbata ya goyi bayan sa akan haka. To wannan ha ya sa ɗan bid'a sun taso kwarai da gaske daga ai magana sai su ce me, ai Sheikhul Islam ya ce kaza, ai Ibn Qayyim ya ce kaza, da sauran irin waɗannan abubuwan za ka yi ta ganin su. Kai ga sa hatta akan Maulidi din nan sun kafa hujja da magana ainihin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, da ya ce wa tabbatar da maulidi bid'a ne, amma kuma in aka yi za a samu lada. To wannan yana daga cikin maganganun da suke kawo hujja da shi. To amma bari mu bar zuwa sati mai zuwa mu karanta mu kawo maganan, sannan kuma mu ga raddin da malamai suka yi ga ainihin shi malam din, da kuma raddin da shi malam ya Nasiruddin Albani yayi wa ga ɗan bid'a akan murnar da suke cewa Sheikhul Islam ya faɗi haka. Duk za mu gane shi insha Allah a karatun mu na gaba. Abinda muka faɗa daidai, Allah madaukakin sarki ya bamu ladar sa, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana, Allah ya gane da mu gaskiya gaskiya ce, bamu ikon binta, da nan da mu ƙarya ƙarya ce, bamu ikon guje mata. Na ga har da sauran mintoci ko mun bai yiwa a aje mana shi har sati mai zuwa don nan ai hakuri da wannan abin da ya samu koda bai cika din ba don muka shiga kuma to zamu rasa gaban da zamu tsaya nan da ni wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.